نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
غوديا تتبتع جعل مدرك تنسركي ميكوى ميكوى مي وتتكن نعمة سا دغني دامن سا يساك باما دامن حلتوا ونهوجي نتار البركة masallaci ɗaya daga cikin gidajen Allah a bayan kasa domin ci gaba da tafsirin ayoyin Al-Qur'ani mai girma a wannan rana ta 11 ga watan Ramadana, wata mai alfarma, shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da 28 wata ta 2 shekara ta 2026 miladiya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tabbacin sa har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikin su. Bayan haka bi'idhni llahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin Al-Qur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya har ila yau cikin surat Hud. Fadan Allah tabaraka wa ta'ala yawma ya'ti la takallamu nafsun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنه شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول. فلا تك في مزية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما عملت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
الله تبارك وتعالى يتي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد راند دا alƙawarin Allah na tsayar da kiyama na tara mutane kamar yadda aya ta gabata da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna fi dhalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah al-akhirah din Allah sai ya ce zalika yawmun majmu'un lahun nas wata rana ce da za a tara mutane wadalika yawmun mashhud wata rana ce da kowa zai halarta da mutane da dabbobi jinsin halittu gabaki daya taro da za a hada wannan ranan ba taba hada irin wannan taron ba tunda Allah ya halicci duniya za a hada mutanen farko da mutanen karshe dabbobi da suka taba rayuwa gabaki daya za a hada su shi za ka ce yawmun mashhud Allah tabaraka wa ta'ala ce yawma ya'ti bayan ya sanar da mu cewa ba mu jinkirtar da wannan rana face li ajalin ma'dud domin wani ajali kayyadadde ko domin wani adadi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sanya sai wannan adadin ya cika yawma ya'ti ranar da wannan taron zai faru ayyoma ya'ti zalikal yawmul ladhi yastami'u fihi an-nas ranar da wannan taron mutanen zai kasance la takallamu nafsun illa bi izni babu wani mai rai wanda zai magana ba da izinin Allah ba babu wani mai rai wanda zai yi magana ba da izinin Allah ba yace fa minhum shaqiyyun wa sa'id a wannan taron akwai shaqi tababbi wa sa'id da kuma wanda ya rabauta Allah ka samu kasance daga cikin wadanda suka rabauta cikin hadisi shahararren hadisin nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu abubuwan da suke kasancewa a lokacin da muka kasance a cikin mahaifa shi yasa maluma suke cewa washaqiyyu man shaqiya min batni ummi babu tababbe kamar wanda tun a cikin wato mahaifiyarsa tun kafin a haifo shi duniya ya tafi aka mai hukunci da tafiwa na haka taron mutane a wannan ranar kashi biyu ne dama babu na uku imma mutum ya zanto ya tafi Allah ya kare ko kuma mutum ya zanto ya rabauta to a wannan ranar yana daga cikin ranakun da Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna mulkinsa. Ranan zai yi tambaya limanil mulkul yau. Babu wanda zai amsa. Shi zai amsa wa kansa. Lillahi alwahid alqahhar. Duk wani mulki da mutum yake a duniya, duk wani matsayi da mutum yake takawa a duniya, duk aron suna aka bashi. Al-mulkul haqiqi shine mulkin Allah tabaraka wa ta'ala. Mala'iku da irin yadda muke jin girman halittarsu, girman halittar mala'iku da yawansu sun fi karfin yawanmu ba. Shi yasa wayannan abubuwan idan ka ga kwanaki biyu uku da suka wuce muka ce muka ambata wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa da mutane gabaki ɗaya za su zanto ala qalbi atqa rajulin minkum, ba zai tara ko mulkin Allah komai ba. Yawan sallanka, yawan azuminka, yawan bai nuna cewa shikenan sai ka dinga wa Allah tabaraka wa ta'ala jiji da kai, bai karawa Allah komai. Idan kuwa kai ka zaɓi bijirewa Allah, bai rajewa Allah komai. Shi yasa yana daga cikin nau'i mafi girma na hauka mutum ya ce shi yana bin Allah bashin lada. Ko ya ce shi yanzu ya daina sallah ne domin ayyukan ladar da ya riga ya yanzu ma yana bin Allah bashi. Wa ya faɗa maka cewa an baka ladan tukuna, kai a ina daga ladan? Magabata na ƙwarai an rawaito ɗaya daga cikinsu yana cewa da wani mai kira zai kira daga sama ya kira ni da sunana ya sanar da ni cewa cikin ayyukan da na gabatar gaba ɗaya a rayuwata ana min albishir, a yanzu ana min albishir da cewa akwai wata raka'a biyu da na taɓa yi, ana min albishir da cewa Allah ya karɓi wannan raka'a biyu ɗin, an min albishir cewa Allah ya karɓi wannan raka'a biyu ɗin. Yace wannan albishir ɗin, wannan labarin da ya fi soyuwa a gare ni fiye da duniya da abubuwan da ke cikin duniya gaba ɗaya. Shi yasa akwai abubuwa biyu da suke ta'alluki da ayyukan da muke aikatawa. Hukunce-hukunce biyu. Hukuncin farko shine hukuncin ingancin aiki. Hukuncin ingancin aiki, hukunci na farko kenan. Hukunci na biyu shine hukuncin karɓan aiki. Hukuncin karɓan aiki. Kaga na farko shine Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa malamai delegation, ya baiwa malamai damar su yi hukuncin inganci. Shi yasa za ka zo ka tambayi malami na yi sallah kaza da kaza, ya faru da ni a cikin sallah, ya zan gyara. Ya ce in kai kaza da kaza da kaza shikenan ka inganta sallah. In kai sallah yanzu kamar wannan musulmin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci, manzo Allah na masallaci ya zo ya sallah irin sallar da yawa daga cikin mutane suke yi yau. Na sha ganin irin wannan sallar musibus salat din nan, na sha ganin shi mutane da yawa suna yi irin wannan sallar da mutum zai zo ya dungure assalamu alaikum, assalamu alaikum, ya zo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar shi irje fa salli fa innaka lam tusalli, wannan abin da ka aikata dinnan sunan shi ba sallah bane, kuma kai sallah domin ba kai menene ba, kai lallai ba kai sallah ba. Duk da cewa shi a garin sa yayi ruku yayi sujjada yayi taki yayi sallama so uku ana yin haka, yaje ya dawo manzo Allah yace je kai sallah ba, har yanzu ba kai sallah ba. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mai yadda ake sallah. To kaga idan mutum yazo sallah yadda manzo Allah ya karantar, malamin fa kowa sai ya ce mai sallarsa ta inganta. Amma duk duniya babu malamin, ba a haife shi ba, kuma ba za a haifa ba wanda zai faɗa maka cewa sallarka ta karɓu, babu shi. Manzon Allah ne kadai sallallahu alaihi wasallama, Allah ke mai wahayin ya fada wa wani cewa wannan aiki da kai an karba. Kamar kisar sadaka mutumin da ya yi sadaka da mutuncinsa, ranar da aka ce a bada sadaka mutane na ta bayarwa, shi bai da abin da zai bayar, sai ji a zuciyarsa da yana da abin bayarwa. Domin su sahabba idan aka ce wani aiki na addini ya taso, domin aikin addini da kuɗi ake yi tun a wancan zamanin, da kuɗi ake yi, shi yasa yana daga cikin hikimar da Allah tabaraka wata'ala ya baiwa manzansa. Ya baiwa manzansa matarsa ta farko Attajira ce, ma'abociya dukiya, ta yi imani da shi. Shi yasa ma ake wannan munakashar cewa wane ne musulmin farko, wane ne mutumin farko da ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Khadija ce koko Abubakar? Shi yasa wayansu malamai sai su yi jam'in maganganu biyu din, idan aka ga aka kai aka kawo, kawai mafita ɗaya shi ne ka ce a cikin mata Khadija, a cikin maza Abubakar. Ta tallafa mai da komai da ta mallaka, domin ba a yin da'awa in babu ne. Shi mai da'awan ai dawa zai ci ko? Shi mai da'awan yana bukatar ne, yana bukatar dawa. Shi yasa yana ga cikin kurakuran da muke yi, sai mu kawo liman. Muna son limani da mai kiran sallah, muna son su kira sallah akan lokaci, muna son limani ya yi sallah a cikin natsuwa a lokacin sallar nan, muna son ya kasance a wajen. Amma kuma ba mu damu da rayuwarsa ba, ba mu damu da wani irin rayuwa yake yi ba. Akwai labarin, akwai wani mutumin da ake ba da labarinsa da mutanen masallaci sai suka fara complaint din cewa suna dogaro ga kiran sallarsa sai su fito masallaci. Kwana biyu ba a jin kiran sallah. Sai mace ya saurara, to ai an kusa a kisa yanzu karfe nawa, me yasa ban ji kiran sallah ba? Sai ya tashi, ki ai lokaci yayi ta masallaci, sai ya samu an yi raka'a daya, an yi raka'a biyu, ana kusan raka'a karshe, shi bai ji kiran sallah ba. To korafi ya fara yawa, aka ce shi mai kiran sallah nan yanzu an daina jin kiran sallah. Shi ne da aka yi korafi, aka ce kai lada ne, me yasa yanzu ba mu jin kiran sallah ne? Sai ya ce gaddara gurushku, ina ɗaga murya ne daidai kuɗin da kuke biya na. Ya ce ba wai ban kiran sallah ba ne, amma ɗaga muryar daidai kuɗin da kuke biya na. Duk da cewa wannan kuskure ne, amma yana aika musu da sako ne ta hanya ghairu mubashara. Ai ba karamar mas'uliyya ba ce kulawa da lokaci. Shi yasa daga cikin abubuwan da suke burge ni a Qatar, inda nake zaune, shi ne cewa za ka ga kafin garin gaba ɗaya lokacin sallah ɗaya ne. Za ka ga idan lokacin sallah ya yi, ba kamar nan ba, za ka ga wanda za ka ga an yi sallan azahar tun ana karɓa. Tun ana karɓa aka gama yin sallar, can sai ka ga wani ya kwalla kiran Allahu, wannan kuma wace sallah ce azahar? Ka ji kiran sallah kala-kala daban-daban, ba za ka iya kira ba. Su can lokacin kiran sallah ɗaya ne, amma sallatan garin gaba ɗaya lokacin sallah na yi, za ka ji kiran sallah ne ta ko'ina. Za ka ji kiran sallah na ɗaukawa ta ko'ina. Sa'annan kafin lokacin da minti biyu, za ka ji an taɓa microphone. Shi mai kiran sallan yana nan ba inda yake tafiya, domin ga masallaci ga gidansa, liman ma ga masallaci ga gidansa. Sa'annan ba gidajen je kana yi ba. Da haka kafin kiran sallan yana kallon agogon, yana second 60 din, yana bugawa, yana zama 0-0. Za ka ji ya fara kira, yana tsaye ne a gaban microphone din, yana kallon second din, yana kirgawa, yana nuna 0-0. Za ka ji ya fara kiran sallah. zaka ji ya fara kirkila yana daga cikin abubuwan da suka fi muhimmanci su ke biyan limaman kasan kafkaf da ladanan kasan limami yana nan ladani yana nan kowanne yana da gidansa wanda bai da nisa da ina da masallaci yana nan 247 shi yasa da mugun wahala ka je wani masallaci ba kira sallah ba amma mu kuma fa mu sacrifices ne kawai da kuma san hidin tawa addini domin haka mulki na asali shine ranar tashin alkiyama duk da irin manya-manyan halitta da Allah ya yawa mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala yake yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamun faddal
yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adilla lahu ar-rahman لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
domin tashin hankali mutum sai yayi fatar shi yau din nan amma mai da shi kasa kawai domin tashin hankali mala'iku yataqaddamuhum ar-ruh mala'ika jibril yana jagoranta su za su tsaya za su yi sahu gaba ɗayan su la ya takallamu babu wanda ke furta komai sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi izini kuma ya faɗi abin da yake daidai a cikin sahihaini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace cikin wannan akwai wani hadisin shafa'a mai tsayi wanda ke cikin sahihaini yace wala yatakallamu yawma idhin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idhin allahumma sallim a wannan ranar babu masu magana face annabawa face manzanni sannan su wadin me za su dinga faɗi cewa za su dinga yi allahumma sallim ya Allah ka kubutar da mu ya Allah ka kubutar da mu ya Allah ka kubutar da mu to akwai asqiya akwai su'ada a cikin wannan taron da za a yi da Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari Allah sai yake fa amma alladhina shaqu
fa fi nadi lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damati as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid
fa amma alladhina shaqu fa fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiq Allah yake game da waɗanda suka tadi Allah ya sa ba mu cikin su kaga waɗannan tabirat din suna da ban tsoro domin za ta ga cewa filu ma zai ake amfani da shi sun riga sun tadi domin abubuwan da za su ga tashin alkiyama kaga dai yadda kasancewa tabbas ana mutuwa kai dai baka riga ka mutu bane amma kai ka san ana yi to yadda ka san ana mutuwan nan to tabbas hakan nan za a yi tashin alkiyama tabbas duk abubuwan da Allah ya sanar za su faru ranar tashin alkiyama tabbas hakan kuma za su kasance shi yasa ake bada labarin kamar sun faru an wuce. Yace amma kuma gane da waɗanda suka tadi fa ammal ladina shaqu fa fil nar, su makomar su gida, makomar su wuta. Lahum fiha zafirun wa shahiq, a cikin wutan nan suna ta kururuwa, suna ihu. Aka ce zafir fil halaq wa shahiq fil sadr, wato wani nau'i ne na kuka da suke yi. Shi zafir din sauti ne da ke fitowa ta makogararsu, shi kuma shahiq sauti ne da ke fitowa ta kirjinsu. So idan suna nishi suna kuka, kukar wahala shi ne yake haduwa su abu sautin da suke ihdadinsa, sanadirar wahala da azaba da suke shi a cikin wuta shi ne zafirun wa shahiq. Abin bai takaita a nan ba, Allah yake khalidina fiha. Sannan wannan azabar ba azaba take wacce za a yi na wucin gadi ba, za su dawwama a ciki. Ma damatis samawati wal ard, muddin sammai da kasa sun dawwama, su ma za su gaba da dawwamuwa a cikin wuta. Illa ma sha'a rabbuk, sai dai abin da Ubangijinka ya ga dama. Inna rabbaka fa'alun lima yuri, lallai Ubangijinka mai yawan aikata abin da yake nufi ne. A ƙarƙashin wannan ayar maluma sun tattauna abubuwa da dama, shi ne musamman istisna'in nan da Allah tabaraka wa ta'ala yake khalidina fiha illa ma sha'a rabbuk, za su dawwama a cikin wutan, amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake illa ma sha'a, sai dai abin da Ubangijinka ya ga dama. Sai ka ga kamar zahirin ayan kamar za su dawwama da ake nufi kamar ba ta har abada ba ne. Maluma sai suka ce shi keɓe wato iyaka da aka yi game da bayan an ce za su dawwama ɗin, sai aka ce sai dai abin da Ubangijinka ya ga dama. Aka ce wannan ana nufin usat al-mu'mini, ma'abota saɓon Allah cikin mu'minai. Kun san kamar yadda bayani ya gabata abubuwan da muke aikatawa na laifuka, muna cikin tahtal mashi'a, muna karkashin mashi'ar Allah ne. In ya ga dama ya yafe, in bai ga dama ba, ba zai yafe ba. Wayannan saƙon Allah da suka kasance na tsakanin bawa da wa, na tsakanin bawa da Allah, akwai saƙon Allah wanda yake double fold. Saƙon Allah ne, amma akwai haƙƙin Allah a cikin saƙon, kuma akwai haƙƙin bawan Allah. Haƙƙin bawan Allah idan kana da wayo ka je ka mayar mai da haƙƙinsa tun yanzu. Ka je ka same shi ka ce wani shekarun baya wannan abin da aka yi a waje kaza 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 aka zalunce ka dinnan, da ni aka yi, dan Allah ka yafe mu. Kai kuma idan mutum ya zo neman yafiyarka, kar ka tafi gidan rediyo ka sanar cewa ashe wancan abin ashe da suwa ne, kaga kana son ka taimaka wa shedan a kansa kenan. Idan mutum ya zo neman yafiyarka akan wani abin da aka maka wanda ya riga ya wuce, wanda duk yadda aka yi dai ka wahala amma baka dai mutu ba, shi yasa dan yanzu ne kana da rai din ne, shi yasa aka zo neman yafiyarka ko? To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ku ba ku son Allah ya yafe muku ne? Sai ka yafe, idan abu ne wanda ba za ka iya yafewa ba sai ka ce eh to ba matsala, kamar wanda haƙƙina, kamar wanda haƙƙina. To mutanen da zinubansu suka yi yawa, suka yi ta'adi yayi yawa har ya kai ga cewa muminai ne, sa'annan babu shirka, ko dama zance dama muna maganar mutanen da suka haɗu da Allah, babu shirka cikin aikinsu. Bayyin muminai ne, ba su da shirka, amma sabansu yayi yawa. To za a wanke su daga dattin sabon Allah. Da ne za a musu wanka da ruwa da sabulu da wutan jahannama. Za a wanke su ne da wutan jahannama. To waɗannan su ne Allah ke cewa illa ma sha'a rabbuka, su ne aka yi istisna'i game da su, domin su ba za su menene ba, ba za su dawwama a ciki ba, su za su fito. Allah ya sa ba mu cikin mutanen da sai sun fita wuta kafin su shigo aljanna. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa amman ladina su'idu,
وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ.
جميل وطندا suka rabauta, Allah ya sa muna cikin su. Fafil janna, wa'annan kuma za a shigar da su aljanna ne. Khalidina fiha, za su dawwama a cikin aljanna. Ma damati samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk, muddin sammai da kasai sun dawwama, za su kasance a cikin aljanna dawwamammu. Samawati wal ard da aka ambato a cikin wancan madamati samawati wal ard, annan ma madamati samawati wal ard, wata samawati wal ard ake nufi. Aka ce ai a cikin aljanna akwai sama, a cikin aljannan ma akwai sama, akwai ina, akwai kasa. Dan haka za su ci gaba da dawwamuwa a cikin ni'imar aljanna, muddin aljannan nanan har abada. Shi yasa maluma suka ce wannan istisna'in shi kuma anan, nan ma yake illa ma sha'a rabbuka, sai dai abinda ubangijinka ya ga dama. To wannan istisna'in kuma, wannan iyakantawar anan kuma shi ne ake nufi. Aka ce wa'annan, wannan iyakantawa game da ma'abota aljanna, wannan kuma yana da alaka ne da mutanen da suka fara shigan wuta kafin su shiga ina, su shiga aljanna, su ake nufi anan. Allah tabaraka wa ta'ala domin ya kara tabbatar da cewa ni'imar aljanna ni'ima ce wacce muddin mutum ya shiga, ni'ima ce wacce ba ta yankewa, yace ata'an ghayra majzur. Wato ita aljanna kyauta ce wacce ba ta yankewa, wannan kyautar ba za ta menene ba, ba za ta yanke ba. Tayyib, nan an yi maganar ranar tara mutane, yawmun mashhud, za a halarto da kowa da kowa, mutane da aljanna da dabbobi, za a yi hukunci. Bayan an yi hukunci ne mutanen da za su tafi aljanna, za su tafi aljanna, su tafi aljanna, Allah ya sa muna cikinsu. Mutanen da za su tafi wuta, su tafi wuta, Allah ya kare. Bayan an yi wannan, hadisi ya zo cikin as-sahihain cewa yu'ta bil mauti fi surati kafshin amla fa yudba baina aljannati wan nar thumma yuqal ya ahli aljanna khuludun fala maut wa ya ahli an nar khuludun fala maut wa bis sahihi aidan fa yuqal ya ahli aljanna
إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. إذا أكا جمع هكونتي قبعدا هو يتفي مزوننسا mutuwan nan da mutane suke dandanawa da mu ma zamu zo mu dandana duk da cewa ba mu san mutu akwai wanda yake san mutuwa ni ban gane ba kusan kowace shekara sai na yi ta nema ko zan samu daya babu mutumin da ke san mutuwa kuma haka Allah ya yi mu ba ga ganin hatta annabin Allah wani annabi ne annabi wani annabi ne ya fasa ilan mala'ikan mutuwa annabi Musa ɗabi'ar mu kenan ba mu san mutuwa amma kuma za mu mutu ba mu makawa akwai mutanen da rashin son mutuwa su ma ya yi yawa ba su ma son su ji an ambaci mutuwa idan akwai mutumin da aka nuna mai idan aka fara maganar in ka zo kai sallama ka ce salamu alaikum ka kai ga lafiya alhamdulillah ya kwana biyu ka fito ira wallahi na je ta'aziyya ne ta kan akwai wanda ya rasu yanzu da zai faɗi takalma sai bar wajen hatta zancen ta'aziyya bai son ya ji zancen mutuwa bai son ya ji duk wayannan ko wayannan kuma suna hana mutuwa ne ko kana ji ko baka ji idan lokacinka ya zo za ka yi ne za ka tafi to ita mutuwar kanta ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa domin a tabbatar wa mutane da cewa daga yanzu babu menene babu mutuwar ita mutuwar kanta za a kawo ta a siffar rago a ajiye ta alamatin bainal jannati wan nar sai a yi mata yankan rago a lokacin da aka yanka ta ita mutuwar sai a yi shela a kira mutanen aljanna sai ake ya ku mutanen aljanna khuludun fala maut kudawama babu mutuwa hakan nan za a kira mutanen wuta a sanar da su cewa khuludun fala maut kudawama babu mutuwa a cikin sahih al-bukhari wannan riwayar farko riwayar bukhari da muslim a cikin sahih al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin abubuwan da za a faɗi bayan an yi wa ita mutuwar kanta yankan rago za a ce ya ahlal janna inna lakum an ta'ishu fala tamutu abadan ya ku mutanen aljanna Allah ya sa da mu za a yi rana yace kuna da an ba ku damar ku yi rayuwa kuma ba za ku mutu ba har abada wa inna lakum an tashubbu fala tahramu abadan kuma an ba ku damar za ku yi rayuwa ne a matsayin ku na matasa domin kamar kissar wannan matar da kun tana da kissar wannan matar da manzo ya zo cikin hadisi wata mata da ta zo wata tsohuwa da ta zo wajen Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha tana tare da Aisha a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya shigo gidan da manzo Allah ya shigo gidan kaza sun sahabbai suna season din duk wata opportunity na wani duk wani dama na samun shiga aljanna suna ba su wasa da shi da ita matar sai ta ga manzon Allah ya shigo sai ta fada wa Aisha tace ki fada wa manzon Allah ya roƙon mun Allah in shiga aljanna dama ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya roƙi Allah zai bashi ita abinda take so ta shiga ina aljanna Aisha sai ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsohuwan fa tana neman kai mata addu'a Allah ya shigar da ita aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai tsofaffi ba su shigan aljanna sai ta fake da guga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai tsofaffi ba su shigan aljanna matar sai ta fake da guga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata bayani cewa ba wai ana nufin cewa idan tsoho ba zai shiga aljanna ba ne a'a mutum bai shiga aljanna da tsufar ne jiki duk masu shigan aljanna gabaki daya za a maido da su matasa za a maido da su matasa sa'annan ba za su sake tsufa ba haka za su kasance wato shekara na tsaka-tsaki na kamala na halittar mutum kuma mutum hakan zai kasance har abada ba zai tsufa ba to an ba ku damar cewa ba za ku mutu ba har abada sa'annan za ku kasance a wannan shekarun da kuka kasance a kansa na wato matasa ba za ku tsufa ba yace wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan kuma an ba ku daga cikin ni'imomin aljanna shine cewa kullun za ku kasance cikin lafiya ne babu ku babu rashin lafiya sa'annan wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan kuma za ku kasance cikin ni'ima ne ba za ku san menene ake cewa al-buks wahala ba shine tab'asu abadan dinna yana daidai da wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin al-qiyama za a kawo mutumin da yafi shan wahala a duniya amma kuma yayi hakuri ya bautawa Allah idan mutum ya zanto talaka yayi rayuwa cikin wahala kuma ya koma ga Allah bai samu aljanna ba dubu shi fadi kenan ai yayi hasara so biyu shi babu duniya kuma babu me babu lahira Allah ya kare yace za a kawo mutumin da yafi shan wahala a duniya cikin mutane amma kuma yayi hakuri ya bautawa Allah yace idan za a koma cikin aljanna za a koma shi ne kai za a shigar da shi a fito da shi sai a tambaye shi ka taba shan wahala zai ce ma ra'aytu buksan qattu koma shi aljanna a fito da shi din nan zai shafe memory din sa na duk wata wahala da ya taba sha hakan nan za ka kawo da an'amin nan mutumin da yafi jin daɗi a duniya cikin kafirai za a koma shi a jahannama a fito da shi sai a tambaye shi ka taba jin daɗi yace daɗi shi bai ma san wani abu sunan shi daɗi ba ma ra'aytu na'iman qat shi shi bai taba ganin wani abu sunan shi daɗi ba bai taba ji ba dan haka ni'imar aljanna ni'ima ce idan aka yi bayanin ni'imar aljanna kawai kokari ake a kusanto da ni'imar dan mutane su iya irin sawarawa dinnan amma ni'imar aljanna asalin ni'imar aljanna babu ido da ya taba ganin ni'imar aljanna sa'annan haqiqatan siffar ni'imar aljanna babu kunne da ya taba ji da ma'ana abinda ke cikin aljanna yafi karfin abinda kwakwalwarka na duniyar nan da kake tunani da shi zai tunaninka zai iya riskar yaya aljanna take akwai kwanakin baya akwai wani hoto da za ku ga ana yadawa a social media wai wani na'ura ce a sararin samaniya ta dauko wani hoto a kasashen larabawa dai an yi ta yadawa haka wai za ku ga wani yana da kyau sosai haka shine wani dan uwa wani abokin aikin mu anan Abuja ina Qatar sai turo mun da ta'alikin da ake rubutawa ciki kaman wayan suna kokarin fadin cewa haka kyawun aljanna take da ya turo mun sai nace mai ai wannan Dubai ne sai ta yin dariya nace ai aljanna ta fi karfin wannan aljanna ta fi karfin wannan aljanna da manzala sallallahu alaihi wasallam cikin sahih Bukhari yace mace daya daga cikin hurul ain idan ta leko duniya da daddare mace daya da za a bata damar fuskarta ta fito da fuskarta a saman duniya ta leko duniya da daddare ita kadai fuskarta mace daya fuskarta za ta haskaka duniyar gaba daya mace daya amma duk da wayannan siffofin mata da Allah ya tanadawa ɗan aljanna ɗin nan matayenmu na duniya da suka jure suka fi umurnin Allah suka bauta wa Allah suka bi iyayensu suka bi mazajensu har suka koma zuwa ga Allah su kuma matsayinsu ya fi na wa'incan matan a cikin aljanna sannan wayancan matan na cikin aljanna suna da kishi kuma sun san mazajensu a duniya. Kai yanzu matan ga aljanna suna kallon ka, suna ganin kaiwa da kawowar, kaiwa da kawowar ka. Wani zai ce kai da ni ma an nuna min. Kana da shirin mutuwa yanzu? Ya ba na son mutuwa yanzu. Domin ya tabbata cikin hadisi cewa matarka ta duniya idan tana wahalar da kai aka ce matarka ta cikin aljanna za ka dinga yin kici tana cewa ce din nan kina ta wahalar mara da miji ya kusan mutuwa ya dawo gare mu. Haka yazo cikin hadisi, dan haka shi aljanna, abubuwan da suke cikin aljanna ya fi karfin abin da mutum yake iya menene, yake iya sawarawa. So wannan shine abin da zai kasance bayan an yi hukunci, kowa ya tafi mahallinsa wajen zamansa aljanna ko kuwa wuta, sai a zo a yi wannan shelar bayan an yi wa ita mutuwa kanta yankan rago. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala taku fi miryatin
mimma ya'budu ha'ula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ.
الله تبارك وتعالى يقول فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. يا كي من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كرك كسن جيتكم قنقنتو جميد أبو بواند وإنن مشركي سكي بوتاوا. كرك يشكر شيوا سنا كان batani ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl, ba su bauta face yadda iyayensu da kakanninsu suka kasance suna yin bauta a da. Dalilin su kawai, in ka zo ka samu mutum kace me yasa kike yin wannan, sai ce haka iyayena suka kasance suna aikatawa, kawai hujjar su kenan, bai da wani dalili face wannan. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus, Allah tabaraka wa ta'ala ji lallai mu masu cika masu nasibin su ne kuma babu tauyewa. Anan kafirai da mashariki ake kuma aka ce za a ba su nasibinsu ba tare da an menene ba, an tawaye ba, aka ce ai labudda an yanalahu nasibuhum min ad-dunya mimma kutiba lahum, nasibinsu na duniya cikin abin da aka rubuta musu dole ya menene ya same su. Shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace duniyan nan da a ce tazinu janaha ba'uda, da a ce duniya gaba dayanta da abubuwan da suke cikin duniya gaba daya da za a dora ta a ma'auni, da a ce za ta yi nauyin fiffiken kuda, tana da kudin karanganta, tana da nauyi yanzu, amma ba kudin gaba daya ke magana ba, fiffiken kudin da duniya gaba daya za a daura a ma'auni, da za ta auna irin nauyin da fiffiken kuda za ta auna. Yace da Allah bai baiwa kafiri daman can kurba daya na ruwa ba, ma'ana duniyan nan a wajen Allah ba menene ba, cikin komai bane. Shi yasa zaka ga kafiri bai da imani da Allah tabaraka wataala. Yanzu a duniyar mu ta yau wane ne cikin bayin Allah, wane ne yafi kowa dukiya, menene addinin sa? Shi mulhidi ne ma, shi ba za ka ba ce mai da addinin sa ba, ba za ba zai da wuya ka iya danganta shi ka ce da addinin sa na. Maciya naman mutane ne, macaya jini ne, matsafa ne, duk wannan su ne abubuwan da suke, duk mun ga abubuwan da suke cikin kaɗan daga cikin abubuwan da aka sago cikin Earthen Fire kwanakin nan. Mutanen da suke cewa su ne suke son su yi certain moral wa duniya ga abubuwan da suke yi, lalata da ƙananan yara, maza da mata, sa'annan sai an gama lalata da su a karkashe su a cinye namansu a sha jininsu. Amma kuma shi yafi kowa miriri, shi yafi kowa dunki a duniya. Allah ya ji son sa ne? Allah bai son kafiri ba. Amma to ya aka yi shi yafi kowa kudi a duniya, nasibinsa kenan na duniya. Domin shi Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, yana duniya yana bayarwa ga wadda yake so da kuma wadda baya ne baya so. In ya ga dama ma sai ya baiwa wadda baya so, ya ba shi duniya fiye da wadda yake so. Kamar yadda za mu iya ganin misalan haka, amma kuma imani Allah baya ba wa kowa face wadda yake ne, wadda yake so. Shi yasa babu abinda, babu ni'ima da Allah ya yi maka cikin ni'imomin da Allah ya yi maka, ni'imar da ta kai ni'imar imani, imani da Allah ita ce ni'ima mafi girma. Don haka za a ba su nasibinsu a duniya wadda aka rubuta musu, kuma ba za a menene ba, ba za a tauye wannan nasibin ba. Shi yasa maluma suka ce a karkashin wannan ayar cewa kasancewar mutum yana saban Allah, ko kuma a kafiri ne amma kuma ya tara abun duniya, ko kuma yana kan wata hanya na bata kuma al'amuransa suna tafiya daidai, ya tara abun duniya da yawa, suka ce wannan kar ya tsokale maka ido. Domin shi Allah tabaraka wa ta'ala sha'aninsa kenan a ran cewa yake wafa'i, ma'ana cikakken nasibinsu za a ba su, ghairu manqus, ba tare da an tauye ba. Wannan sha'ani ne na menene na duniya. Sa'annan a karkashin wannan aya za ka ga wasu lokutan za ka ga mutum kafiri ne, amma za ka ga cewa banda kafircin nan, da za ka cire kafircin daga cikin abubuwan da ya siffantu da shi, da za ka ga cewa abin da ya rage mai kawai shi ne ya mai ya musulunta. Da za ka ga kafiri ne, yana kyautata wa makwabta, yana kyautatawa, yana sada zumuncinsa, yana kyautatawa iyalansa, idan shugaba ne a ma'aikata ya damu da rayuwar mutanen da suke karkashin ikonsa, za ga yana da gaskiya, yana kiyaye amana, idan ya faɗi magana ɗaya maganan kenan, yana da siffofi irin na musulmai, yana da kyautatawa, yana da faraha. Sai ka ga so da yawa mutane sai su dinga mamaki, to yanzu wannan mutumin da kowa yake mai shaida da waɗannan kyawawan halayen amma bai yi musulunci ba, shi ma wuta zai tafi. Sharaɗin shigan aljanna shine sai mutun yayi ne yayi imani sai mutun yayi imani to irin wa'annan abubuwan da suke aikatawa na alkhairi ba kafin shi Allah ba azzalimi bane ba ko to abubuwan da suke aikatawa na alkhairi ba a banza kenan aka ce a'a aka ce yana daga cikin abin da wannan ayar take bayani cewa duk mutumin da ya kafircewa Allah bai imani da Allah ba amma yana da wa'ansu abubuwa da yake yi masu kyau za a mai sakayya tun a duniya zai koma ga Allah tabaraka wataala bai da wani hakki na sakayya game da abubuwan da ya aikata masu kyau tun a nan duniya za a yi mai menene za a yi mai sakayya Allah tabaraka wataala yace ولقد آتينا موسى الكتاب
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه lallai mun baiwa mai alam a jikin mashin din da ya abin nan wala kada ataina Musa alkitaba faqtulifa fi lallai mun baiwa Musa littafi sai aka yi tayin sabani a cikin littafin Yahudawa kenan littafin da aka bai wa Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam shine at-Tawra wanda ya kunshi umurni da kuma hani da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a gare shi amma mutanen da aka aiki Musa zuwa a gare su sai suka yi sabani a cikin littafin sabanin da ya cutar da aqidar su imanin su da Allah suka yi ta kalubalantar annabin babu irin cutarwa da basu yi annabi Musa ba zai fara musu cewa Allah ya ce ayi kaza Allah ya yi min wahayi ya ce ku aikata kaza Allah ya yi yomu wahayi ya ce ku aikata kaza an yi lokacin da suka ce kai mu mun da jibata kai kadai Allah yake wa wahayin nan mu ma muna son mu ji Allah kai tsaye yana fada Annabi Musa ya zabi wayansu mutane suka tafi miƙati suka je suka saurari wahayi amma da yake mutanen nan shegu ne babu wanda ya kai su iskanci a duniya ba taɓa yin ɗan iska kamar bai wuce ba sun ji ba tare da annabi ba amma wallahi da aka dawo gida suka ce kar ya yi ke to akwai iskancin da ya kai wannan to mutane irin wannan wai ya za ka yi da su babu yadda ba su fitinar da annabin Allah Musa alayhi salatu wassalam ba sai za ga kisan annabi Musa cikin Qur'ani yana da kisan sun da suke da shi yake da tsayi sun kuma sai da ayoyi masu yawa mutanen da za su kashe annabawa sama da 300 da safe su gama kashe annabawa da safe kuma su je su cika suwa da rana kaman ba abin da ya faru anna ba ordinary mutane ba suka aka kifa ba annabawa aka kace karkace da safe suka gama kamar yadda ka san an yanka raguna suka gama kuma suka tafi kowa ya je buɗe shaguna su aka ci gaba da harka kaman ba abin da ya faru fakhtulifa fi suka yi ta yin saɓani har ya zanto imaninsu da Allah kamar yadda ka san babu bambanci tsakanin su da waɗanda ba su ma yadda da akwai Allah ba. Domin za a kawo, za a yi wahayi sai ga irin tambayoyin da suke wa annabin Allah kamar irin tambayoyin ta'ajibi kamar abinda lauyoyi suke cewa cross-examination. Su dinga cross-examining ɗin annabin Allah. Ka san amfanin cross-examination shi ne kana son ka kure mutum da tambayoyi domin ya bayyana cewa ya faɗi abu kaza ɗazu yanzu kuma ya faɗi wani abin da ke cin karo da abin da ya faɗa da. Allah tabaraka wa ta'ala ce walau la kalimatun sabaqat min rabbik, da ba dan wata kalma da ta gabata daga wajen ubangijinka ba, ay bi ta'khirihim wa adam mu'alajatihim lil azab, cewa za a yi musu jinkiri kuma ba za a saukar musu da azaba na bai daya ba. Yace la qudiya bainahum, da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunci a tsakanin su, bi ihlalil uqubati bizul, hukuncin da Allah zai yi a tsakanin su shine ta hanyar saukar da azaba da zalim ga azzalimin cikin su waɗanda suka aikata zalunci. Walakinnahu ta'ala iqtadat hikmatuhu an akhara al-qada'a bainahum ila yawm al-qiyamah, amma hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ya kunshi cewa ya jinkirta hukunci a tsakanin su zuwa ranar tashin al-qiyama. Wa baqaw fi shakkin murid, kuma sai suka kasance har suka koma ga Allah suna cikin shakka game da abinda aka aiko musu. Wa idza kanat hadhihi haluhum ma'a kitabi, ya kai ma'aikin mu, idan Yahudawa wannan shine halin da suka kasance a ciki game da littafin da su aka saukar wa littafin. Yace fa ma'al qur'an alladhi awhahu Allah ilayka ghayra mustaghrabin, idan suka karyata qur'ani bai kamata ya zanto abun menene ba, abun mamaki ba. Min ta'ifatil yahud alla yu'minu bi, daga wa'insu daga cikin Yahudawa cikin imani da shi, ga annabin da aka aiko daga cikin su aka saukar mai da littafi zuwa gare su sun karyata shi. To ina ga wannan annabin da suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yake sun ci imani da shi ne hasadan min indi anfusihim, hasada ne da suka ci imani, suka ce mu ba za mu yi imani da annabi Balarabi ba, Balarabi ba zai jagorance mu ba, duk da cewa sun san gaskiya, amma kuma sun ci menene, sun ci karban gaskiya. Wannan ma yana faruwa a level ɗin irin rayuwar da muke yi yau. Za ga mutum zai ce ni ai ni ɗan kaza ne, gaskiyar nan tun da ɗan kaza ne ya faɗa ba zai karba ba. Kaga duk wanda ya tsinci kansa cikin irin wannan halin to yana cikin matsala mai girma, Allah ya kare mu. Anan za mu dafa aya bi idhnillahi ta'ala, idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ara mana lokaci gobe muka samu halatuwa sai mu ci gaba, wallahu ta'ala a'lam. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Na'am. Allahul musta'an. Abubuwan da suke faruwa a duniya a yau, a yau an wayi gari zaka ga gabas ta tsakiya, duk wanda yake bin labarai zai ga abin nan bama-bamai suna yawo ne a yau ɗin nan a sararin samaniyar gabas da tsakiya. Iran tana harba wayansu nau'ukan bama-bamai zuwa ba kasashen Khalij bane target din Iran. Salo ne na yaki na zamani. Abokin gabana yana da sansani a kasarka, kuma shi din ya mun nisa, kuma akwai interest ɗinsa a cikin wannan sansanin. Na haka inda ya fi mun kusa, in ɗauki fansa idan aka taɓa ni, shi ne sansanin abokin gabana wadda yake ina, wadda yake cikin kasarka, abinda yake faruwa kenan. Cewa ga sun harba Kuwait, sun harba Qatar, kwanakin baya ma sun harba Qatar din. To a wannan yakin da yake faruwa, duka ba mun san cewa Iran kasa ce ta ina, ta suwa, ta Shi'a. To Iran a gefe ɗaya, Yahudawa, Isra'ila da Amerika a gefe ɗaya. Idan aka ajiye Iran da Isra'ila da Amurkawa a cikin su biyu ɗin, wane ne ya fi kusa da mu? A cikin su wane ne ya fi kusa da mu? Iran, duk da cewa su wane ne su? Shi'a. So idan za mu goyi bayan wani a cikin wannan yaƙi, bayan wa za mu goya kenan? Iran. Sa'annan idan aka ajiye Yahudawa da Kiristoci a tsakanin su biyu ɗin, su wane ne suka fi kusa da Musulmai? Kiristoci. Kaga da mizanin da shari'a take aiki kenan. Yana daga cikin molanka da rashin fahimtar addini mutum ya dinga fatar cewa a ci galaba a kan Iran. Ai, abin da ke tsakaninmu da Iran faɗan cikin gida ne, sun fi kusa da mu. An fahimci wannan? Kamar yadda idan misali wata ƙasa na Kiristoci rigima za ta haɗa su da Isra'ila a yau, za mu goyi bayan wa? Za mu goyi bayan Kiristoci. Kamar yadda sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka goyi bayan wa? Ghulibatir Rum. Wayannan mutane da suke yakin nan babu musulmai a cikinsu, amma yaƙi ne tsakanin Kiristoci da masu bautan wuta, dukkansu ba musulmi a ciki. Amma kuma musulmai sai suke murnan cewa masu dangantuwa zuwa ga addini samawi sun ci galaba a kan waɗanda kuma suke yin shirka, duk da cewa wanda suka ci galaba ɗin ba menene ba? Ba musulmi ba. Kaga mizanin da wannan shi ne at-tafkirul islamiyyu sahih wa li kulli hadathin hadith. Ko wani abu dama idan duk lokacin da mutum yayi abinda ake cewa al-munfalaq, asasiyat din shari'a da kuma maqasid din shari'a, abubuwan da suke guiding din tunanin mutum a ire-iren wayannan halayen, su ne primary objectives din shari'ar musulunci. Su ne suke fahimtarka da maqasid din shari'ar musulunci. Su za su taimaka maka wajen iya analyzing din irin wayannan abubuwan da kuma sanin ina ya kamata ka kasance, ina ra'ayinka ya kamata ya karkata, wa ya kamata ka goyi baya. Domin haka a halin da ake ciki, duk da cewa yancan su ne 'yan Shi'a, wayannan kaza ne, wayannan kaza ne, za ka ga cewa zalimtansu ake yi. Za ka ga cewa su suka fara kai hari ko? Suka fara kai wa Iran hari. Za ka kasancewa sun zama 'yan Shi'a, bai nufin cewa idan an zalunce su sai a goyi bayan zaluncin da aka yi musu. A'a, ba za a goyi, domin shi ita shari'ar musulunci ba ta goyon bayan azzalimi. Ita ba ta yadda da zalunci ba, ba ta yin zalunci, kuma ba ta goyon bayan mai yin zalunci. Balma Allah tabaraka wa ta'ala wala yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu ya umarke mu da adalci, koda wanda muke son mu yi wa adalcin nan da zai samu dama shi ba zai mana adalci ba. Kaga shari'ar musulunci wancan din shi da zai samu irin damar da muka samu ba zai mana adalci ba. Mu idan daman mu ta samu Allah tabaraka wa ta'ala yake ku yi mai adalci, sa'annan adawar da ke tsakaninku kar ta hana ku yin adalci. Ku yi adalci domin adalci shi ne ya fi kusa da menene da tsoron Allah. So wannan shi ne a takaice, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitinar. Sa'annan wayannan abubuwan rauni ne da ya samu al'umma, shi yasa aka shiga irin wannan halin da aka shiga. Rauni al'umma ba ta taɓa yin rauni irin na wannan zamanin da ake ciki ba. Da idan aka ji zarafin musulmi, akwai kissan wannan matan da ake bayarwa wacce take wa mu'tasima, da tana aka zalimce ta a wani kasa mai nisa. Shi mu'tasim shine amir, yana kasa mai nisa da ita, shine ake mata izdiya ta ce wa mu'tasima, mana kai ne shugaban musulmai, ka zo ka kawar mun da wannan zalunci. Har suke mata izgili da cewa yaushe mu'tasim zai ji wannan kiran da kike yi, amma Allah ya isar da kiran zuwa ga mu'tasim. Amma kafin mu'tasim ya ji labarin kiran nan ba, sai an yi tafiyan wata shida kafin labarin ya kai cewa ga wata baiwar Allah an zalunce ta, tana neman ka kawo mata ɗauki domin kai ne shugaban musulmai kuma ya kai mata ɗauki. Yau idan aka zalunci musulmi a wani bangare na duniya, kafin labarin ya kai ga yan uwansu musulmai waɗanda za su iya taimaka musu, sai an yi tsawon lokacin tafiyan gari zuwa gari, garin da abin ya faru da garin da musulmai yan uwansu suke. Idan wata uku ake yi kafin a jiye garin, sai an yi wata uku kafin labarin ya kai. Amma yau a yanzun nan haka, a yanzun nan ana kashe ɗan uwanka a kan idonka kana gani, ana maka coverage live coverage kana gani, amma kuma babu abin da zaka yi ne zaka iya. Akwai raunin da ya kai wannan, gashi live ana coverage, gashi nan ana jefa musu rumafarai marasa lafiya da aka da suka tikkata aka kai su asibiti, an bi su asibitin an ji an karasa su, an rusa asibitoci a kansu, an kashe maza mata ƙananan yara, ga gawawwakin jirajirai ta jaka ɗin kansu ake a harbe su a kai jinjiri, kuma ana yi live coverage muna gani a ko'ina muke a duniya muna gani, amma kuma mun kasa kai masu ɗauki. Allah ya kawo mana mafita. Domin haka shi yasa ɗan uwanmu da suke cikin wannan halayen a wajaje daban-daban a duniya, ka duba Indiya yadda ɗan Hindu suke yi wa musulmai, azabtar da su, kulle su, ƙarara an tambaye shugaban ƙasar aka ce to amma kuna da constitution, kuma a constitution ɗinku akwai chapter da ya yi state ɗin fundamental human rights, yace haka ne, amma babban da Muslims are exempted from those rights. Kamar yadda ka san dabbobi, shugaban kasa ya fito babu wani abin nan rigmarolin ko kuma wani abin nan ɓoye-ɓoye, karara yake fundamental rights ɗin ƙasarmu banda musulmai cannot enjoy waɗannan fundamental rights ɗin. Kenan yadda ka san ba mutane ba ne, ba human beings ba ne. Na haka yadda aka ce right to life is fundamental banda musulmai, ba su cancanci su rayu ba. So babu abin da ya kawo mana wannan face menene rauni. Alkur'ani ya ce wa aiddu lahum masatatum min quwwa, sai muka yi saki da wannan, su ne suke da quwwa ɗin, su suke da ƙarfin yanzu, abinda Qur'ani ya umarce mu da shi muka ji su kuma sai suka yi. Shi yasa ai idan ka duba siyasar duniya a yanzu ba kowai ta kasa bace zaka ce zaka kai wa hari ba ko me yasa har yanzu ba su kai wa Russia hari ba, me yasa ba su kai wa wancan yaron mai sanya manyan wajunan nan su kai mai mana su gani dan baka mallaki abinda za a ji tsoronka da shi bane. Shi yasa daga cikin kasashen da ake dan dari dari da su za a ga akwai Pakistan, tunda su ma an san cewa shi musulmi kai kake son ka tagoma a duniya, shi musulmi shahada yake nema. Dan haka yana da abubuwan da ke ba su tsoro cewa waɗannan idan muka sake suka mallaki wannan mun shiga uku. Shi yasa rauni da al'umma ta tsinci kanta a ciki, shi yasa ake cikin irin wannan halin. Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana mafita. Mu yawaita addu'a a cikin wannan watan ɗan uwanmu da suke cikin irin wayannan halin, da kuma generally za a ga cewa yawanci ni kam method ɗina ban cika shigo da wayannan abubuwa na siyasar duniya ba da ba dan wannan tambayar ba, domin ƙalubalen da suke fuskantar mu a cikin gida ma ya isa. Ƙalubalen da suke fuskantar mu a cikin gida ma ya muka iya yi da su, ga challenges daban-daban na tsakaninmu ne, na tsakaninmu da abokanan zamanmu ne, da wanne ma za ka ji, da wanne za ka fara. So Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana mafita. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnar Mahaifi sallallahu alaihi wa sallama, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana wakiliya. Abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wakiliya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka karɓaɓɓu a cikin wannan wata mai albarma. Ya Allah bukatunmu na alkhairi kafi mu sanin su, ya Allah ka biya mana su gabaki daya, ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya, ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya, ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya, ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu, ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu, ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu, ya Allah wayannan bayinka masu zubar da jinin bayinka su bi su har masallatai su karkashe su sai garkuwa da su, ya Allah idan sun fi karfinmu ba su fi karfinka ba, ya Allah, ya Allah ka gaggauta mana maganin su, ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su, ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su. Waɗanda suka riga mu komawa zuwa ga Allah cikin musulmai, Allah ya gafarta musu, Allah ya rahamce su, Allah ya lullube su da rahmarsa. Idan namu lokaci ya yi, Allah ya sa mu shiga da imani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان